sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin daga manshirin da wannan hatsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa gwamnatin jihar Borno yau ne za ta fara jigilan mayar da yan gudun hijira a garuruwan su na asali kuma za ta fara ne da garin Bama sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tai na Salu Garba daga nan mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya tare da baban gidan Jibrin sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojan Russia ta ce akwai ƙwarya-ƙwaryen yarjejeniya da ke baiwa mayaƙan 'yan tawaye Syria da suka rage a yankin Ghouta damar ficewa daga yankin. Wannan zai baiwa gwamnatin Syria ikon baki ɗaya na dukkan ƙauyuka da ke kewaye da birnin Damascus bayan matakin soji na makonni 6 da ya kashe fararen hula 1,600. Yanzu 'yan tawayen ba su tabbatar da wannan rahoto da Russia ta bayar, kada kuma babu wani bayani akan lokacin da za a fara kwashe mutane daga yankin. Farmakin ƙasa da na sama da gwamnatin Syria ke kaiwa akan Ghouta ya tilastawa dubban mutane arcewa daga gidajensu. Waɗanda suka gaza gudu sun huskanci ƙarancin abinci da kiwon lafiya. Amurka ta hana wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda Isra'ila ta yi amfani da albarusai na ƙwarai akan Falasɗinawa da suke gudanar da wata gagarumin zanga-zanga a zirin Gaza, a cewar wani jami'in diplomasiyya a kwamitin sulhu a zattawarsa da ya yi da kamfanin dillancin labaran Faransa. Hukumomin Falasɗinawa sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane 15 a ranar Juma'a, kana sama da mutane 750 ne suka jikata bayan albarusai da suka ratsa da su. A ranar Asabar Falasɗinawa suka yi jana'izar waɗanda aka kashe tare da kira da su ɗauki fansa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jinjinawa sojojin Isra'ila da suka harbe Falasɗinawar, ya ce sannun ku da aiki sojojinmu, a cikin wata sanarwa da Firaminista ɗin ya fitar. Ya ce Isra'ila ta ƙara ƙaimi da kuma tsayin daka wurin kare yaucinta da tsaron al'umman ƙasar. Falasɗinawa sun ayyana ranar Asabar ranar baƙin ciki ga ƙasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane 18 a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban guda uku a jiya Lahadi, yayin da sojojin India suka gudanar da wani matakin yaƙi da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar Indiyar. Babban daraktan 'yan sandan yankin SP Vard ya ce mayakan sa kai 11 da sojoji uku da fararen hula guda hudu ne suka mutu a arangamar. Ya ce mayakan sa kan da suka mutu a cikin wannan rikicin 'yan wata ƙungiya ce da ake kira Hizbul Mujahideen da kuma Lashkar Tayyaba, wato ƙungiya ne ko kuma dakaru na ma'abotan hanyar gaskiya. Amurka da Indiya sun ayyana ƙungiyoyin guda biyu a matsayin 'yan ta'adda. Vard ya shaida wa muryar Amurka cewa akwai yayin da ake yin wani shiri na farautar da 'yan sandan suka gudanar, wani ɗabbadiga ya mika kansa ga 'yan sandan. Vard ya ce matakin ya sami gagarumin nasara a cikin 'yan makonni. Mayakan ƙungiyar Al-Shabab sun kai wasu hare-hare guda biyar bisa tsari a sansanonin sojojin Somalia a yankin ƙasar da ake kira Lower Shabelle, kuma akalla mayakan sa kan guda 12 ne aka kashe, kamar yadda shaidu da jami'an gwamnati suka yi bayani. Jami'an Somalia sun ce an tarwatsa wasu motoci biyu da aka dankarawa nakiyoyi a jiya Lahadi a sansanin dakarun Afirka da ake kira AfriSom da takaice a garin Bulamara mai tazarar kilomita 110 daga kudancin babban birnin kasar Mogadishu, kuma babban gari ne a cikin yankin. Nan da dan mayakan kungiyar na sa kai suka farwa sansanin. jim kadan bayan harin farko sai wata karamar motar bus ta tinkaro wani sansanin Amisom dake kusa da kauyen Goldwin ta kuma tarwatse a wannan wuri
na murya Amurka yau ne aka fara jigilan yan gudun hijira a jihar Borno domin su koma ga ruwan su na asali kamar yadda Haruna Dauda ya aika mana da shi a cikin wannan rahoton
a yau Litinin 2 ga watan April 2018 ne dai ake sa ran soma jigilan yan gudun hijira kashi na farko daga garin Maiduguri don komawa zuwa garin Bama garin da yan kungiyar Boko Haram suka dai da tun a ranar 1 ga watan September 2014 garin na Bama dai da ke da tsarin kilomita 71 kai ya fuskanci hare-haren yan kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan Najeriya ke kokarin fatattakan yan Boko Haram din daga cikin garin da suke kaka gida ciki a baya sanadiyar gwamnatin jihar Borno sai ta riga ta gama kintsawa don soma jigilan yan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin Baman a wani yankurin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin yan gudun hijira dake fadin jihar baki daya Alhaji Usman Jidda Shwade shine sakataren gwamnati in jihar Borno da kuma ya mamane ma labarai bayani game da shirye-shiryen komawa yan gudun hijiran Baman kamar haka
to alhamdulillah yanzu muna shirye amma mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen Goza da sauransu insha Allah kafin dai May 29 da za mu mai da sauraron baran biyu ga watan April za a fara da kadan kadan anguwa haka za mu mai da su
Honorable Abacha Tau Muhammad dai shine shugaban committee sake tsugunar da waɗannan yan gudun hijira da gwamnatin jihar Borno ta kafa
to alhamdulillah a yau muna kokarin mu ga mun mai da su ba don komai bane ba don karfin hali ne saboda fitar gamman da muna cewa zai zo ya taimaka mana ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban san dalilin siyasa bane ko wani abu bane wayannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press to just gani hanyar bama ta samu matsala ta takakkaru ta fafashi gabaki da yanzu mutun zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu shimfida ba wanda muna gani yau kuke a presidential initiative ba mai initiative za ta yi ta zo ta taimaka mana da sha mana folta akan hanyar nan ko da za a yi layin ne zai dan taimaka insha Allah
Honorable Usman Zana dai shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wanda kuma na tambaye shi ko an samu daidaiton al'amura game da komawa na al'umman garin Baman ga dai abin da ke cewa
alhamdulillah maganan masala babu mun dauki matakai yanda ya kamata saboda a mai da mutanen nan ka gani jihar Borno ta sai abin da ake kira excavator sabobi har guda hudu yanzu haka sun dawo muna so mu zagaye garin da sauransu so kaga duk dai matakan da ya kamata mun riga mun dauka domin mai da mutanen nan a rukuni
akwai wannan batu wanda yanzu shine zan ce kusan akan gaba batun ruwan sha
ya kake gani wannan batun ruwan sha ne za a iya magance shi ganin cewa mun za a kusan bohol na hudu duka babu ruwa wannan lokaci
a ba wai babu ruwa bane akwai masaloli kanana irin nasu injin kuma gwamnatin jihar Borno ta cire kudi yanzu haka ana saya kayan yau wannan kafin a tafi insha Allah za a ka
ko wace matsala za a ce gwamnatin jihar Borno ta fuskanta a lokacin da take sake gine-gine da gyara gidajen da aka lalata a garin na Bama ga dai commissioner ma'aikatar sake gyare-gyare da tsugunar da jama'a wato professor Babagana Umar da abin da ke cewa
babban matsalar shine rashin gas mutanen garin sun yi mana fata an fata mana kwano kata ko abubuwa tawa kuma an haraba gida masu aiki sun tafi da kudin mutane shine babban matsalar mu biyu rashin kudi kaza wannan aiki da muke in ka zuba kashi 100 da kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin Borno take in ya kudi ba mu da rabin mun sha wahala amma alhamdulillah gwamnati federal gwamnati da sojoji sun yi kokari in ba don saboda su ba da war haka ba za mu yi mu fara gine
ana da yaso masaran jigilan waɗannan yan gudun hijiran ne a yau da kimanin mutum 5,000 da koma zuwa garin na Bama Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kuma da lagai da Haruna Dauda biyu a cigaba da shakatawa da wannan faifan
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata
To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogwa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 10 ga kuma shirinmu na gaba
kudi a kashe sauta hanya mai kyau kudi a kashe sauta hanya mai kyau kudi a kashe sauta hanya mai kyau
masu sauraron mu assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi to har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Lawan Yahaya Habib na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano. Makon jiya kun zo majin firarsa da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari akan kudirin gwamnatin Birtaniya na barin ayi kasuwanci da takardar kudin naira a kasar ta. Yau bakon namu zai dora daga inda ya tsaya makon jiya ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar.
Wasu na da fargaba cewa wannan tsarin kamar za a iya cewa watakila yana da wani abu mai dogon zango wanda ba lalle yanzu a gane ba cewa kamar Najeriya ita Birtaniya tana so ta ci gaba da hulɗa irin wacce aka sani ta bawa da kuma mai gidansa misali tsakanin su da Najeriya. Ba kwa gana akwai abu mai kama da wannan watakila idan tafiya ta nisa?
Ai kowace ƙasa musamman ita Najeriya da yancin ta da kudaden ta kowace ƙasa tana laruwa da wata ƙasa akan abubuwan da take da bukata kuma Najeriya ko ta harkar kudi ko ba ta harkar kudi ba tana laruwa da Ingila da waɗansu ƙasashe akan waɗansu bukatun ta na yau da gobe kuma yanzu ƙasashen duniya masu ƙarfi su suke fada aji wannan abin da zai taimaka Najeriya shine kawai idan an zo inda kamar majalisar ɗinkin duniya ko wani harkar kasuwanci Birtaniya za ta yi kokari ta kare muradin Najeriya saboda muradin Najeriya nata ne ɗan kasuwar Najeriya a can suke mu'amala kuma tattalin arzikin Najeriya yana amfanar ƙasarta wannan zai sa abin ya dada bunƙasa diplomasiyar su ta samu daidaito to iya kokarinta za ta ga cewa ta kara wannan muradi nata a ƙasar Afrika da Najeriya.
To malam kenan wannan bai da nasaba da abin da ake kira kamar globalization wanda aka ce shi imperialism da colonialism ne duka suka haifar da shi misali da an yi mulkin mallaka kuma daga ba aka zo aka yi tsarin na kuje kuna cin gashin kanku amma dai muna kula da ku yanzu kuma ga tsari na wannan globalization din da aka hau.
To ai dama haka ne ai shi globalization din da ake cewa wato duniya bai daya ai ci gaba ne da mulkin mallaka a fakaice saboda duk sanda aka ce zo mu tarayya da kai da mai karfi da mara karfi aka ce mu zo mu yadin kai to mafi yawa zaka ga cewa mai karfin shine yake danna mara karfin kuma shi mara karfin zai bi tsari na mulki da tattalin arziki da siyasa na wanda ya fi shi karfi ko wanda da'i mallake shi ya bi shi a cikin ruwan sanyi a ce mai yabi ya bar nasa tsarin ya bar tasa al'adar ya bar tasa yanayin tattalin arzikin wannan yanzu duniya ai da wannan duniya bai daya ai sabon tsari ne baimakon a zo a ce da a mallake ka da yaki da makamai da sauransu sai a mallaki siyasarka a mallaki tattalin arzikinka a mallaki zamantakewarka da tunaninka wanda shi manyan kasashen duniya suke.
To malam wannan yana nufin misali kenan watakila nan gaba wannan abin zai zama kaman gasa ne kenan a tsakanin kasashe misali masu karfi tunda akwai kaman gasa tunda watakila wannan tsarin kamar yadda ka faɗa yana da nasaba da yadda ita Birtaniya ta lura kasashe irin su China da India watakila suna tasowa suna nema su mamaye Afirka misali
ai ba bai a wani lokaci bane a yanzu ma ai gasa suke yi kasashen duniya manya suna gasa musamman yanzu idan ka duba siyasar duniya tsakanin America da China zaka ga yadda China take kokarin shigowa Africa ko telephone da yazo sakataren America da yazo wanda ba karara ya riga ya fada cewa su daina bin China ba taimakon su ba kasashen Africa na taimaka ba su America su ne wato siyasa ce ta yadda China take karfi ta ruwan take gine-gine a Africa take bada bashi mai sauki fiye da manyan bankuna na duniya da turawan kasashen turai da America suka rike suke bada banki bashi suka masu ruwa da yawa China ta kafa irin nata bankunan da haɗin kai waɗansu kasashe masu tasowa suke bada banki ruwa bashi mai saukin ruwa da sauransu wanda yake karkatar da akalar kasashen Afirka zuwa har ita Najeriya zuwa can wannan shine yake tsorata kasashen duniya America tana ganin haka ita ma Birtaniya tana ganin cewa idan lokaci yayi nisa kasashen China da masu tasowa wannan BRICS countries irin kasashe irin su Brazil irin su India irin su China irin su Russia za su zo su samu karfin fadi aji na tattalin arziki da siyasa da zamantakewa a kasashe masu tasowa fiye da ita saboda haka wannan tuni an riga an fara wannan gasar a junan su kuma babban inda suka fi maida hankalin su kasashe masu tasowa waɗanda suke da albarkatai na ƙasa wanda za a iba cikin sauki a juya da kuma waɗanda suke da kuɗin da za su sayi abubuwa su sana'antar kuma su ba za su iya sana'antar da komai ba a cikin kasashe irin waɗannan Najeriya wanda ba ta sana'antar da komai take shigo da komai ita ce ɗaya daga cikin amarya da waɗannan kasashe za su dinga kokarin su finciko ta da sauran kasashen Afirka da suke da albarkatun ƙasa da kuɗi da kuma su ba sa iya sana'antar da wani abu sai dai su su sayar da man nasu da koko ko su sayar da albarkatun su na ƙasa su samu kuɗi da za su yi su kashe a waɗannan kasashe da suke su kuma manyan kasashe masu masana'antu wanda su suke gasa da junan su
to dan haka kenan akwai yiwuwar cewa wannan salon gasar na amfani da kudaden naira a kasar Burtaniya watakila su ma kasashe irin su China din da sauran wanda suke gasa da Burtaniya watakila za su iya daukar sa kenan
a su ma za su fito da su salon ai kowa zo na yake ga wani salo zai fito da shi wanda zai ja hankalin wanda yake so ya tafi tare da shi misali ai China da ta fara shigowa kasashen Afirka ba gaba daya majalisar su ta zama ta EU ai gina musu ta kyauta kuma ta shiga kasashe da yawa take yin waɗansu ayyuka tace kuma kudaden ku da kuke nema bashin da za a baku mai wahala mu za mu baku cikin sauki a duk wannan hanya ce wato ta tsari ita kuma da Burtaniya ta gabata yau wannan ba sai ta fito da wannan ta fara daga kan Najeriya to su ba sauran kasashen za su rika tunanin me za su yi su ji hankalin kasashen Afirka da Najeriya wanda zai sassauto da wahalar wucin niƙayya a tsakanin su ya ba su sauƙaƙa yadda hankalin zai tafi mu dai kasashen da ba mu ci gaba ba muke tasowa muke da yanayin albarkatun ƙasa na arziki ba mu san yadda za mu amfani su ko mu sana'antar da su ba mu ne abin da ake daidai yanzu ake nema kamar yadda da aka rarraba kasashen Afirka abin da ake kira scramble and partition to yanzu kusan shi ne ya dada dawowa amma a wani yanayi na siyasar duniya na kowa ya bincike rabansa ta hanya wato mafi sauki a siyasance da kuma cikin hanyar diplomasiya su haɓaka nasu arzikin da tattalin arzikin.
To kenan malam a baya ɗazu ka gaya mana cewa idan wannan tsari da aka bullo da shi ba zai yi wata takara ko kuma ba zai ɗaga darajar Najeriya ba a darajar kuɗaɗen Najeriya na naira ba saboda ba ma sana'antar da komai a nan ƙasar ma'ana muna fitarwa ƙasashen waje can ne dai suke sana'antarwa mu ko muke siya muke amfani da shi zai yi wuce nan misali nan gaba idan aka ci gaba da wannan tsari watakila da Burtaniya ta bullo da shi za a dinga yin sa kila wasu kasashen masu ara siyasa su ci gaba da yi idan aka samu wani lokaci zai yi Najeriya idan ta fara sana'antarwa wannan ɗaya daga darajar kuɗinta
ai da ba kullun abin da ake duba a sha'anin tattalin arziki shine idan ƙasa tana son kuɗin ta yi daraja ta sana'antar da abin da waɗansu kasashe za su buƙata da zamana kasashen su ne suke buƙatar kuɗin ƙasar Najeriya domin su same shi in sun zo su sayi kayan Najeriya shine sai daraja kuɗin Najeriya ta kawo amma idan kasashe cewa za su kawai kowa ya ɗebi kuɗi ko na Najeriya ne in ka je za mu karɓa ba wannan ba yana nufin kuɗin ka zai ƙara daraja ba kuɗin ka dai zai samu shiga a duniya za a san sunansa amma ba shine ba daga sanda kasashen Afirka suka san yadda za su sana'antar da kayan su su ma za su yi kasuwanci da sauran kasashen duniya su sana'antar da nasu mu ku sai kaza a wajen mu mu ma mu sai kaza a wajen ku ba tare da kawai ku sai kaza a wajen mu ku sai albarkatun kasa a wajen mu mu kuma mu zo mu karɓi kuɗin da kuka ba mu zo mu sai kayayyakin da kuka sana'antar da abin da kuka saya a wajen mu ba to wannan shine zai haɓaka tattalin arzikin kasashe masu tasowa musamman Najeriya daga sanda ita za ta sana'antar da abin da waɗansu kasashe waɗanda ko ba za su iya sana'antar da wannan abin ba ko kuma yin wannan abin a ƙasar su zai zama musu da wahala sai su gwamnati gwara su zo Najeriya su siya to wannan shine zai sa kuɗin Najeriya a buƙace shi a kasuwar duniya domin a sai kayan da Najeriya take sana'antarwa wannan shine zai daga tattalin arzikin ƙasa
Bacin nan na a ƙarshe malam na aiwatar da amfani da kudaden Najeriya a ƙasar Burtaniya ko ma kowace ƙasa ce kamar yadda bayanai suka gabata ya nuna wasu mutane ne waɗanda za su iya zuwa waɗannan ƙasashe kenan su yi mu'amala ta kasuwanci ko ta sha'anin karatu ko ta ziyara ko wani abu mai kama da haka idan ka duba mizanin waɗannan mutane ko matsayinsu a rayuwa za ka iya cewa ba talakawa bane fitik wannan tsari wanda tasiri zai yi akan dan wato mutumin da yake dan Najeriya talaka ne fitik misali idan aka ce Burtaniya ana tana amfani da kudaden Najeriya ko za a yi amfani da kudaden Najeriya a Burtaniya da China da America wani tasiri zai yi akan rayuwar talaka dan kasa
talaka da baya yana da bukatar waɗansu kayayyaki musamman ko bai bukaci na kasar Burtaniya ba me yiwa ya bukaci na China ko ya bukaci na waɗansu kasashe saboda kasar sa ba ta sana'antar da komai yana bukatar abubuwa wanda na yau da gobe na rayuwa to kullun ni abin da nake faɗa shine wannan karɓar kuɗin Najeriya a waɗansu kasashe ba shi da wani kyakkyawan tasiri akan talakan Najeriya na ya sauƙaƙa masa farashin kayayyaki a'a yana sauƙaƙa wa mai siyo kaya ne da zai kawo Najeriya shi ma ba sauƙin kuɗi ba sauƙin kuɗin musaya yake ba shi cewa ba
zai yi wahalhalin musaya
wahalhalin musaya idan aka yi la'akari da wannan me yiwa a dan samuwar abu ne me yiwa shi talakan ma ba zai gane ba dan raguwar wahalar idan masu shigo da kayayyakin raguwar wahalar raguwar kusan sadaka
jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai muku sake jin mu da wani sabon shirin madadin bakon namu Dr. Lawal Yahya Habib da wakilin muryar Amurka dake Kano Mamudu Ibrahim Kuri da Solomon Abu tare da Chuba Hero Dedone da suka shirya mana sauti Isa Lugarba ke muku fatan alheri kasance
to yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da jaridun da suka labarin da suka dauke hankulan jaridun Najeriya
shirin jaridan ne da jaridar The Nation jaridar kuma da tuwaito cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara fito da wasu karin sunayen ƴaƴan jam'iyyar PDP da ake zargi da wawushe wasu kudade na gwamnatin tarayya a lokacin da suke mulki sunayen na mutane 23 sun hada da tsohon ministan albarkatun man fetur da Zani Alison Maduke da ake zargi da wawushe na rafidiyan 23 da kuma wasu dala biliyan 3 sauran sun hada da wasu tsaffin hafsoshin sojojin kasar Najeriya da tsohon shugaban hukumar Kwasta a ta bakin ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad da hitar da sunayen ya ce wannan kaɗan ne daga cikin sunayen waɗanda ake zargi da wawushe gwamnatin tarayya don haka ya yi kira ga ƴaƴan jam'iyyar ta PDP da su koyi da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya dan jam'iyyar PDP sanata Ibrahim Mantu da ya ce ya tuba don gane da ayyukan ta'asa da yace sun aikata a karkashin jam'iyyar PDP sai kuma jaridar Daily Trust jaridar kuma da tarwaito cewa gwamnatin Najeriya na binciken wani kamfanin kasar waje mai suna Cambridge Analytica da ake zargi da amfani da bayanan sirri na mutane miliyan 50 dake amfani da shafin Facebook wajen sauya sakamakon zabuka a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya a shekara ta 2015 jaridar ta Daily Trust ta rawaito kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu na cewa ƴan Najeriya za su so su ji daga bakin jam'iyyar PDP da kamfanin Facebook da kuma kamfanin Cambridge Analytica a wani dalili yasa aka yi amfani da bayanan sirri ƴan Najeriya wajen murda sakamakon zabe ko aka san haka sai kuma jaridar The Vanguard jaridar kuma ta rawaito jam'iyyar PDP na mai da martani ga daya daga cikin ƴanta Sanata Ibrahim Mantu da kuma jam'iyyar APC mai mulki cewa ba ta da hannu a zargin da Ibrahim Mantu yi cewa ya taimaka wa jam'iyyar da magudi wajen cin zabe jaridar The Vanguard ta rawaito kakakin jam'iyyar ta PDP Kola Olobodea a wata sanarwa bata aiki Sanata Ibrahim Mantu ya gudanar da magudi a madadinta ba ha kuma babu wani dan jam'iyyar da aka taba umarta da ya gudanar da irin wannan magudi na zabe a ƙarshe sai jaridar The Guardian jaridar kuma da tuwaito cewa wasu barayin shanu da kuma garkuwa da mutane 750 sun sha rantsuwar kawo karshen ayyukan ta'addanci da suke yi a ƙauyen Ancau dake karamar hukumar Kubau a jihar Kaduna. Jaridar The Guardian ta ruwaito kamfanin tallacin labaran Najeriya da cewa akasarin waɗanda suka tuban sun yi rantsuwa ba za su sake aikata laifukan da ake zargin su da yi ba a can baya. Akasarin waɗanda suka tuban da sun mika makaman su ga kwamishinan ƴan sandan jihar ta Kaduna. Karshen sharhin jaridar namu na wannan safiya kenan. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ina gana mana Ibrahim Tosi kana Odubo, kan karamu kuma zama wata da yake Najeriya da ke kiran ku. Ina kiran Allah ya rubuta zan dama in fadi dai na kamar haka. Ina kiran manyan malamai Najeriya ku tono duniya ga wada. Ina mu da itilai wannan da ya rubuta fada. Mun yi Allah kawo shi in sallo kiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ni ne Malam Umar Akra Zongo. Assalamu alaikum rayina. Shine Muhammad Yusuf Risoro shugaban kasar Niger. Ya sace farin fulan da suka kama nan su ne suka tsaya har sun samu mulkin nan. Ya kamata abinda suna neman nan incin talakawa ne ya sa su sace su.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awul Babayi ne karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Muna ne da safannin murda fiye mun daga jama'a jihar Yobe da aka sako ƴaƴan su wayanne ƴan bahar haram suka ibe domin ba ƴan boko haram ne suka sace su ba. Ƴan bahar haram ne kuma ina roƙon jama'an Najeriya a cikin wannan gwamnati da addu'a domin dakon goyo ne ya kawo zan kudo ba dan an ji dadin zaman lafiya ba wanda isan ma inda yake yanzu. Zaman lafiya ne kawo cewa ba a san wani ba a san wani ko kuma a gwamnatin nan tana kaza da kaza. Duk zaman lafiya ne kafin wanne kawai da Muhammad Buhari.
Suna Malam Audi Bete. Ina ba da ra'ayina akan mai girma shugaban kasa. Gashi an kace mana mutane zamfara. An binne sojoji guda 11. Bete ya gane su ba amma ya ce taron shekarar 67 na shugaban party na shi na kasa. Saboda haka shi a hadisin na Najeriya kenan. Shi a hadisin APC. Shi a hadisin APC masu yasu na kwarai.
Sunana Orkan Fulani ya kebi don kwasa local government. Ra'ayina shi ne don Allah ina kira ga shugaban kasar Najeriya da ya taimaka hidima Fulani Lawi ko ana samun sauƙin matsalolin da ake ciki.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce.
Rundunar sojan Rasha ta ce akwai kwale-kwalen yarjejeniya da ke baiwa mayakan ƴan tawayen Siriya da suka rage a yankin Guta damar ficewa daga yankin. Wannan da shi zai baiwa gwamnatin Siriya iko baki ɗayan na dukkan ƙauyuka da ke kewaye da birnin Damascus bayan matakin soja da na makonni 6 da ya kashe fararen hula 1,600. Yanzu ƴan tawayen ba su tabbatar da wannan rahoto da Rasha ta bayar ba. Kana kuma babu wani bayani akan lokacin da za a fara kwashe mutane daga wurin. Amurka ta hana wani kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda Isra'ila ta yi amfani da albarusai na kwarai akan Falasɗinawa da suka gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a zirin Gaza, a cewar wani jami'in diplomasiya a kwamitin sulhu a zanta wadda ya yi da kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa. An kashe mutane 18 a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban 3 a jiya Lahadi, yayin da sojojin Indiya suka gudanar da wani mataki na yaƙi da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar Indiya.
To madalla, yanzu kuma a ƙarshen shirin kenan gaba ɗayansa, sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makeri da ya taimaka muka gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan John Elton, ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.